sashen Hausa na murar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja kan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen Hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga ofishin mu da Amurka a Abuja. A shirin za a ji cewar ɗaliban Fulani a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria sun yunƙuro don wayar da kan Fulani daji. Ita kuma makarantar La Perle a jamhuriyar Niger ta yi amfani da hoton ɗalibai wajen buɗe wani ajin karatun addini. Wasu 'yan jam'iyyar APC a Taraba na nuna rashin gamsuwa da yadda aka gudanar da zaɓen jam'iyyar da ƙananan hukumomi. Yau Laraba muna tafe da shirin ciwon yamace da Aisha Mu'azu za ta gabatar. Za mu kammala da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Farko a dakaci labaran duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yanzu kuma sai labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. Babban jami'in kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gana a wannan makon tare da manyan shugabannin Taliban a Afghanistan, inda ya zayyana bukatun ma'aikatan agaji, kuma ya ce ya samu tabbaci za su iya ci gaba da aikinsu na ƙoƙarin taimakawa kusan rabin 'yan ƙasar. Martin Griffiths ya shaida wa manema labarai yayin wata ganawa ta kafar bidiyo a jiya Talata daga birnin Doha na kasar Qatar cewa, "Na yi wa kungiyar Taliban bayani dalla-dalla game da ayyukan jin kai da kungiyoyi da ke gudanarwa a faɗin duniya suke yi da kuma irin bukatar da suke da ita don gudanar da ayyukansu. Waɗannan bukatun sun haɗa da kare lafiya da tsaro ga maza da mata da ma'aikatan ƙasar da ma na ƙasashen waje, sukunin isa ga mutane da suke da bukata da damar ɗaukar waɗanda suke son aiki, kuma kada a mamaye wuraren aikinsu ko amfani da su don dalilan soji." Ya kuma ƙara da cewar, "'Yancin mutane a Afghanistan ya danganta ne da tanajin al'ada da addini a Afghanistan." A cewar Griffiths game da tattaunawarsa da Mullah Abdullah Ghani Baradar, a bayyane yake cewar wannan fanni ne da ke buƙatar ƙarin aiki a takaice. Ƙasar ta riga ta shiga cikin matsalar jin kai tun kamun Taliban su kutsa cikin Kabul a ranar 15 ga watan Agusta, yayin da gwamnatin da ta gabata ta rushe. A ranar Talata, shugabannin Taliban sun sanar da sabuwar gwamnatinsu, inda Baradar ya kasance babban jami'i na biyu mafi girma a ƙasar. Ƙasashen duniya na jira su ga ko za su yi aiki tare da Taliban. An gurfanar da wasu 'yan majalisar wakilan Uganda guda biyu a jiya Talata saboda zarginsu da kisa-kisan gilla da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a kudancin ƙasar, matakin da lauyinsu ya bayyana a matsayin bita da ƙullin siyasa. An shafe watanni biyu a yankin Masaka, wanda ke da tazarar kimanin kilomita 150 kudu maso yamma da Kampala, babban birnin ƙasar. Birnin ya kasance cikin firgici daga ƙungiyoyi da suka kashe kusan mutane 30, galibi tsofaffi, a cikin gidajensu cikin dare, a cewar 'yan sanda. Bayan kwashe kwanaki biyu ana musu tambayoyi, ɗan majalisa Muhammad Saragirinya da Alan Sawainya, wata kotu a Masaka ta gurfanar da su kan laifuka uku na kisan kai da kuma yunkurin kisan kai. Dukkaninsu lauyansu Elias Lakwago ya shaidawa kamfanin dillancin labarai cewar sun musanta waɗannan zarge-zargen waɗannan bitar kullin siyasa ne na gwamnatin soji ta shugaban Uganda Yoweri. Mun yi Allah wadai da kakkausar murya kan yadda ake amfani da tsarin shari'a na sun zuciya don cimma manufofin siyasa na jam'iyya mai mulki a cewar lauyan nasu, yana mai nuni da cewar za ci gaba da tsare su har zuwa ranar 15 ga watan Satumba. Labaran duniyar ake sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A nan birnin Washington, gundumar Columbia, hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido kan makamashin nukiliya a jiya talata ta soki Iran saboda tarjiya da take yi kan binciken harkokinta na nukiliya da suka gabata da kuma yin illa ga muhimmin aikin sa ido. Mai yiwuwa ya dagula ƙoƙarin ci gaba da tattaunawa a kan yarjejeniyar nukiliyar na Iran. Hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta ce a cikin rahotanni biyu ga ƙasashe mambobin ƙungiyar da ta mika wa kamfanin dillancin labarai na Reuters, yana mai cewa ba a samu ci gaba kan batutuwa biyu masu muhimmanci ba. Rahoton ya yi bayanin burbushin uranium da aka samu a tsofaffin wurare da ba a bayyana ba, da kuma samun damar shiga cikin wasu wuraren gaggawa a wasu kayan sa ido don hukumar ta yi aikinta ba tare da wani tsaiko ba. Yayin da ake gudanar da bincike kan lamuran uranium sama da shekara guda, jami'an diplomasiya sun ce hukumar IAEA tana matukar bukatar samun kayan aiki don musayar katunan adana bayanai don kada a samu gibi a lura da ayyukan kamar yadda sassan cibiyar ya nuna.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Wasu ɗaliban Fulani a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria sun yi ƙuro don wayar da kan Fulani makiyaya da na daji don kauce duk wani lamari da zai ɓata masu suna. Wannan kuwa don rage yadda wasu ke sukar Fulanin daji da shiga miyagun ayyuka. Daga Kaduna ga rahoton Isa Lawal Ikara.
Taron Fulani ɗaliban dai ya haɗa da mata Fulani da manya-manyan malaman jami'ar Ahmadu Bello da kuma matasa Fulani, inda aka gabatar da makala daban-daban domin nuna wa duniya cewa su kan Fulani ba wai ɓarayin mutane ne ba. Malama Fatima Bashir Zara na cikin ɗaliban jami'ar Ahmadu Bello da suka shirya wannan taro.
Biki ne wanda muka yi shi domin mu nuna al'adunmu da ɗabi'unmu ga duniya gaba ɗaya, ba ma iya nan ba. Kuma biki ne wanda zai ƙara danƙon zumunci tsakanin mu Fulani da muke cikin wannan jami'a. Kamar yadda duk yarurrukan duniya suna da ɗan ta'adda a cikin su, mu ma muna da waɗanda ba za a ce ba wanda ake cewa su kalila wake ɗaya ke ɓata iri, ba wai duka bane suka taru suka zama ɗaya. Sannan mu za mu ga ƴan uwanmu Fulani amfanin ilimi, amfanin lafiya, kiwon zamani, sannan kuma sana'a. Muna son mu ga abubuwan da yake ake shafa mana kashin kaji mu ga mun kawo ƙarshen shi. Mu ga kuma ƴan uwanmu sun yi karatu, sun shigo karatu, su san abubuwan da suke kaman yadda kowa yake rayuwa da jin daɗi, mu ma mu ga mun.
Malaman jami'a daban-daban ne dai suka gabatar da makala ta da jawo hankalin mahalarta taron na Fulani. Dr. Abubakar Sabu Abdullahi na cikin waɗannan manyan malaman da suka gabatar da makala a wurin wannan taro.
A kawo makiyaya tare su fahimta cewa yanda duniya ta canza na a ci gaba, don yanda mutane za su samu tinga zama wuri ɗaya, su samu su yi kiyon su yanda ya kamata, su samu arziki yanda ya kamata, kuma su haɓaka ilimi da zamantakewa da sauran mutane.
Dama dai ɗaya daga cikin manyan malaman addinin Musulunci a Najeriya, Dr. Aman Mahmud Gumi, ya ce sakacin da aka yi a ɓangaren ilimi shine ya jawo Fulani suka shiga harkar sace mutane.
Mun bar al'umma mai yawa ba ilimi, ba su san komai ba. Su ma rashin koko gurbacewan tattalin arzikin ƙasa ya sa sun rasa abinda suke dogara na rayuwa, har dai makiyaya sun rasa shanu, kuma ba wani abu da suka iya. Saboda haka sai kuma a tagari suka koya musu sata, kuma satan nan sai tana kawo kuɗin da hankali bai dauka. Sai dai me na daya, ai kula da tattalin arzikin ƙasa a gyara shi, na biyu a ilmantar da mutane.
Maganar matsalar ilimin makiyaya daina cikin abubuwan da gwamnatin tarayya ke son magancewa a cikin shirinta na gina rugage ga Fulani ta hanyar ganin an gina makarantu a waɗannan rugage da kuma ɗaukan malaman da za su koyar da Fulani. Sai dai har zuwa yanzu wannan shiri na kwangaba kwan bayan da wasu ke nuna shakku game da nasarar shirin baki daya. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.
A jamhuriyar Nijar jiya wata makarantar Islamiyya da ake kira Lafer da ke birnin Yamai ta yaye wasu gwamman ɗalibai makarantun boko maza da mata waɗanda suka shafi watanni biyu suna ɗaukan karatun Alƙur'ani a albarkacin babban hutu na 'yan makaranta. A wata hira da Sulaimuni Barma, shugabar makarantar Sayyada Zara'u Sheikh Abubakar Husuni Kiyota, ta bayyana dalilan buɗe wannan zangon karatu na lokacin babban hutu.
Wannan sabon tsalo ne da muka kirkiro a kawo 'yan boko su waye su san da cewa ga boko, ga Alkur'ani, ga addini, ga duniya, ga lahira. Saboda haka da ba a samu dai kuzari yanda ake samun shi kamar kasashe na Najeriya ko Turki ko Senegal. To shine muke so jama'a su gane cewa kasancewanka a makarantar boko ba zai hana ka kuma ka samu Alkur'ani kuma yanda kace so ka zaba irin program da ya dace da kai. Yaran da muke rice wata biyu kawai ana samun masu sauka a cikin su. Yaran da suke tahfiz ana samun masu hadda a cikin su. To yaran da zamu dauka bana kuma to wannan shine karshen magana, saboda a cikin shi sannu zaka haddace Alkur'ani kuma zaka samu boko kuma ba tare da an wahala ba. To yanzu dai cours de vacances wanda muke rike masu bokon nan a tsawon shekaru 13 mun yaye shi yara fiye da 2000. Su yaran nan yanzu suna cikin jami'ai ko ina a duniya kuma suna da kungiyar su. Yanzu ma za ku gansu za su kawo jawabi kuma suna kama mu na kuma muta da yaran nan. To akwai kuma na tahfiz da shi karo na uku ne, muna da hafizi 32 daga cikin su mata 11. Kun san wannan shine babban magana, karatun mace ya gagara saboda ciki da goyo da rike gida da sauran abubuwa. To amma saboda a cimma kan wannan babban guri, to sai kowa da kowa ya sa hannu. Farko gwamnati, na biyu iyayen yara, da duk wanda hankalin shi yana akan karatu ko karantarwa. To amma saboda haka ne kuke gani muna tara dimbin jama'a nan kamar mutum 200,000 saboda su gani su waye kuma su goye baya.
Murar Amurka ake saro a shirin hantsi daga Abuja. Wasu 'yan jam'iyyar APC a jihar Taraba sun nuna rashin gamsuwa da yanda aka gudanar da zaɓen shugabannin jam'iyyar da ƙananan hukumomi. Suna zargin an yi ɗauki dora. Wakilinmu Salisu Muhammad Garba ya aiko mana da rahoton.
Sunan Alhaji Abubakar Umar Naira daga Jalingo Local Government.
To Alhaji Abubakar Umar, duba da cewa 4 ga wata da ta gabata jami'ar APC na kasa ta kaddamar da yi zaben ainihin wato shugabannin kananan hukumomi a jihar Taraba, lamarin ya gudana
ka bai gudana ba
kamar yaya?
Domin shi dalle sashi bai gudana ba shine na farko daga matakin ward an ba da mafishin kam na APC. Domin duk wanda ya kai shekara 18 yana da to ka gudunmuwan sa a wannan jami'an ya zo ya karba don za a yi zaben gundumomi ne na gwagwa. To ma'ana daga ward din nan kuma shine in aka zabe su za su zaɓi local government. To an zo an zauna, kai ka sai form, wannan sai form, an ci an yi consensus da aka yi. Mu yanzu iyayen ƙasa, iyayen jam'iyya na ƙasa sun ce su yadda consensus ce a zo a haɗu a kira a zo a zauna a tebura a tattauna.
Wato idan na fahimce ka kamar kai ma ka tsaya takara kenan.
Ya wuce wai na tsaya takara, na sai form na cika.
Nan wani neman ku je?
Na Jalingo local government APC. Dan nan kuma ba a zo an neme da mansa dan a matsayin dan takara, a matsayin dan jam'iyya, na ka gudu ba wannan jam'iyyan wanda a yanzu magana ke ga maka. Ni ne ko da yato Muhammadu Bari Oso Bajoso Fakuru a Taraba State har kai labarin Allah sa ya ci zabe. Ya kamata ko wannan gudunmuwan da na kawo a jam'iyya ya kamata a kira ni a zo zauna da ni a matsayin tsaya takara a ce to yaya ka tsaya zabe, ya za a yi, ya za a yi, ba a neme ni ba, na ji kawai an ci an yi zabe. To kaga wannan gaskiya ne, ina gina fahimta na ba min adalci ba, ni ko ban ji gamsu ba, ina kira iyayen jam'iyya na kasa su duba wannan al'amarin. Kada abin da ya faru a Zamfara ya zo faru da mata ba.
Kamar me ya faru a Zamfara?
Abin da ya faru a Zamfara kenan, in ba a yi zabe ba, kai babu zakati, ba a yi zakati, ba a yi zakati, ba a yi zabe ba. Don kana ga da ka samu tiken ma ka ci zabe, ba zakati, shi ne gaskiya magana.
To yanzu wannan jawabi da kake yi ya nuna cewar kamar akwai bangaranci a jam'iyyar ku na APC kenan ko yaya?
akwai mana tun na sai form ne dan jami'a ne ba wanda ya sai ni ba dan jami'a ba na ka ci gaba da jami'a nan don haka aka bata a kira da zuwa zauna a tattauna wane eh ka sai form wane kan sai form to wane ka janye wane ka bari ba haka da ne ban zan canza zauna a kwarkwaran bakin office an ci ayi kwasosu da waka yi ni ba dan jami'a bane ban ka da mai na zauna dan ya tattauna da mai
to ale ne ra wannan magana da kake iyakai kada ya shafa ko da ya ko wasu gurare
akwai wasu gurare wanda su ma suna kusa da wannan damuwa ko da committee suka zo daga Abuja ba muka chairman na committee ba dan nan kuma akwai dan taka wanda akwai House of Reps daga Ukare ya ce bai daba zai zabe aka tashi da rigima wannan wurin kai sai muka jan zabe mu ma mun jan ci ayin consensus dan menene zamu ce ayin consensus da waka yi
wato wannan consensus da aka yi ku
ba da mu ba ne mu ba mai tsana dan takara zasu yi fan ba ne mini ba
bayan kai akwai wadanda ba ne ma ba ko dai kai kadai ne
gaba da waka ne ma ka tambaya mana kai waka ne ma ba wanda ka ne ma
to wani kira kake da shi ga wajen
kina da iyayen jami'a na kasa su duba wannan jami'an ita muke ciki ba mu da jami'an da yafi ta muna kicin wannan jami'an muna neman ci gaba kuma wannan jami'an muna kira ga iyayen jami'a na kasa su duba wannan alaban da ke faruwa Taraba
kar a shafa murar Amurka ake faro a shirin hantsi daga Abuja ga kuma shirin mu na gaba
Assalamu alaikum mai sauraro barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Muazu mace wata halitta ce mai muhimmanci wacce take taka muhimmiyar rawa wajen gina al'umma kasancewarta mai baiwa al'umma tarbiyya amma wai shin ita macen ta san muhimmancin ta a al'umma wannan shine maudu'in da muke tattaunawa akai tun makonni biyu da suka gabata kuma kamar a makon jiya muna tare da Hajiya Amina Lamido tsohuwar yar jarida mai ritaya wacce ta yi gwagwarmaya a fannonin harkokin mata da dama sannan kuma mun karɓi bakuncin Ummul Khairi Abdulmuminin Iliyasu malamar makaranta kuma mai bada shawarwari akan zamantakewa a makon jiya mun karkare akan bayanan Hajiya Amina inda take cewa
ga mata kuma da ta samu dama na tafi ta teko gayya cikin al'umma ta hanyar bada gudunmawa ko fanni na aiki ko fanni na magani irin na siyasa su ne ya kamata ma a ce sun zama malaman da za a nan ga koyi daga gare su daga bibiyoyin
a yau za mu tashi da bayanan Ummul Khairi akan maudu'in namu ai sauraro lafiya
mace wata halitta ce da Ubangiji ya halitta domin namiji ya samu abokiyar rayuwa fadar muhimmancin mace kuma a rayuwa kamar ma bata lokaci ne da farko shi kowai dan adam ya zo duniya ne ta tsatson mace sannan komai na rayuwarsa daga farar rayuwarsa zuwa shekarun balaga da girma yana fara ta da koya a wajen mace. Don mace ita ce makaranta ta farko da kowane dan adam yake fara shiga, yana shiganta ne a wajen mace a matsayin da. Sannan daga baya yazo ya rayu a tsakanin mace a matsayin yar uwa. A ƙarshe kuma rayuwar namiji tana komawa ne kacu kan hannun mace a matsayin matarsa. To kin ga a wa'innan matakai guda uku mace take da dukkan tasirin da take da shi a cikin rayuwar kowane dan adam. Domin kowane dan adam wala namiji wala mace sai ya samu wannan alaka da mace. Matsawar yana a duniya.
Hajiya Amina, kin nuna cewa ya kamata mata su san darajar maza. To ina batun da ake na cewa ya kamata mata su ma su tashi tsaye?
Kamar da yanda ake cewa wai duk abin da namiji zai yi mace ma za ta iya yi har ma fin haka. To a inda babu kulawa kenan. Amma idan mai gida zai dauki nauyin da Allah ya daura mishi na kula da iyalin shi, ciyarwa, shayarwa da makamantansu. Ya zama kuma akwai wasu kafofi na kyautatawa. To ni ban ga dalilin da za ta fita ta je tana ba kanta ma wahala. Ita mace ai ba yar wahala bace. Mace yar hutu ce sai zumunta da kula da tarbiyyar yaranta da kuma kula da haƙin mai gidan. Shi mai gida da nake jaddada cewa a san muhimmancin shi. Mata suna kuskure idan ya fahimce ki ba wai kin san muhimmancin sa bane. To ba ma zai baki dama naki je ki aikin cikin jin daɗi ba. Ba zai baki dama ki je ki nemi kuɗin cikin jin daɗi ba. Sannan kuma ba zai zuba jari a kanki ba. In na ce zuba jari, namiji yana siyan ma matar shi abin hawa in ya wadatu na zuwa gani. Namiji yana siyan ma matarsa ƙasaitaccen gida ya saka sunanta don jin daɗin zaman tare da kyautatawa da kuma daraja da kima da take ba shi. Amma waɗanda ba su san darajar mijin ba, ba su ma san darajar auren ba, babu ya su ce ma miji sake ni ba ni takarda. Tafi ce ta tafi abinta ai ta fama duk da inda muna tare na riga ta tana cikin magada su ma suna nazarin mu suna kallon ya muke kallon su jira ake su muta samu gado ko ko gasa ake yi da su wajen fita da nema ko ana gasa da su wajen kaiwa wani mukami sai mace ta san darajar kuma sai ta nuna kuma in ma an barki kina aikin ko kina neman kudin in kin samo fa gida ya sani yara ma su san an karbo albashin nan wajen dauke wani nauyi na al'amuran gudanar da gida wata mace mijin zai bata tana aikin ko tana fita tana neman kudin amma in ta sai da dawan naira 10 za ta rubuta bashi ne kin ga ko idan maza suka ce mata ba za su fita su je su aiki ba so da yawa sai ki tana cewa ai ana mata bakin ciki ne amma ba a zauna an yi nazarin abun ba sosai kowa da nashi in ba namiji ya kasa wadata gida bane har ita ma an bukatu ya taso mata naziminta ta fannin danginta ko ta fannin dangin shi ba babu wani dalili za ta nace sai ta fita ta je ta nemi kuɗi ko sai ta yi aiki amma in yana bukatan tallafi dan a hada arfa makaya sai wannan babu laifi ni fa ra'ayina kenan
malama ulmul khairi wa'ansu suna gani mata ba su fahimci muhimmancin su a cikin al'umma ba menene ra'ayinki
mata rashin su san wanene su wannan ya biyo baya ne saboda wasu stereotypes da muke samu a al'ummar mu idan ake kaskantar da mata ake nuna musu rashin dacewar su ake nuna musu rashin son su fito su mu'amalanci rayuwa da zasu gyara ta amma idan kika duba zaki ga koda wajen aiki namiji yaje ya samu matsala yana neman kuka fadan mahaifiyarsa kuka fadan matarsa yayi kuka idan labarin farin ciki ya samu zai kai labarin nan ne wala wajen mahaifiyarsa ko wajen matarsa to ashe kin ga kowanne dan adam ne yake yin wannan ba wai namiji kadai ba idan mace ce dole ma fiyarta ce idan matsala ta samu a gidan mijinta wajen mahaifiyarta za ta ji idan tana samu abin farin ciki ne wajen mahaifiyarta za ta nuna to kin ga kenan mu da karan kanmu mun yadda da muhimmancin macen a rayuwa sai dai a fakaice bisa wasu dalilai wanda ba za mu sani ba ake danne ta idan muka dawo wajen kaman zabe da wasu abubuwa zaki ga ko layin zabe kika ji da jefa kuri'a da komai zaki samu mata ne kashi 90 ko 80 su ne suke jefa kuri'ar sannan idan kika dawo ko fadace ake yi zaki samu mata ne ake zuwa a hure musu kunye domin an san tasirin su ga rayuwar ƴaƴan da suke shiga wannan al'amarin so kin ga da waɗannan abubuwa misalai mun kawo dacewar kusancin muhimmancin mace a cikin dukkan wasu al'amura na rayuwar ɗan adam sannan kuma kamar yadda Hausawa suka faɗa mace tana da tasiri a zuciyar namiji ta hanyar bashi shawarwari da wake biyo bayan shakuwar da suka yi ta kasance wasu ma'aurata so kin ga wannan macen dama ita ce makusanciyar shi bayan mahaifiyarsa soyayya da shakuwa da zaman tare shi yasa macen za ta iya faɗa masa abu yayi wannan shine yasa ake cewa tana iya gyara shi ko ta bata shi ma'ana idan macen ta kirki ce halayenta na kirki za su yi tasiri akan halayyar mijin idan kuma macen ta banza ce to halayyarta na banza za su yi tasiri akan shi wannan tasirin da mace take da shi akan rayuwar mutum shi yasa ma take ganin yana yin wahala mutum ya cika ke ga bashi da iyali domin yana bukatar abokiyar rayuwa
to Hajji Amina me yasa ake cewa duniyar ta maza ce
to ni ina dauka cewa wannan karin maganar turawa ne da ake cewa is a man's world muka dauka amma duniya ai ta mata ce inda ba mata gida ba za ki ga namiji a saman tifa ba yana bacci ba za ki ga mai faskare ba ba za ki ga manager na banki ba ya dage yana kawo customer mazan dai su ne Allah ya ba su karfi wajen ginin jiki dan su fita su nemo ma mata sai wannan na nemowa ne duniyar maza ne daga inda mata suka gane cewa duk gwagwarmayar rayuwa da maza suke yi dan su ne ko dai a matsayin su na mata ko a matsayin su na uwa daye ta gwagwarmaya dan ya ga ya kyautata ma uwarsa ko kuma miji ya ta gwagwarmaya domin ya kyautata ma matarsa ko dan uwa ya ta gwagwarmaya domin kada yan uwan shi mata su sha wahala to daga nan ma mata ya kamata mu gane cewar muna da muhimmanci saboda tsari na rayuwa ita mace nauyinta na kula da ita da kyautata jin dadinta ya ta'allaka ne akan namiji a yayin da take yarinya karama nauyinta da kula da jin dadinta yana kan mahaifinta yayin kuma da ta yi aure nauyinta da kula da jin dadinta yana wuyan mijinta a yayin da ta rasa mijin nauyinta da kula da jin dadinta yana kan ƴaƴanta maza da mata ko kuma ƴan uwanta maza idan ba ta da su nauyi ne akan al'umma su kula da ita saboda darajar da Allah ya mata in ta gane haka za ta gane cewa ta wuce ta yi rawan asharille ta shirme ta saka matsatsan kaya ta nuna halittar da Allah ya mata tana girgiza jiki ma duniya wasu suna ganin kamar wannan ne hanya na ko samun miji ne oho to maza da yawa ba mara kunya suke so su aura ba tun daga yara ne ya kamata ƴan matan su fara sanin darajar kansu
ito haka ne an samu matsaloli na taɓarɓarewar tarbiyya ɓangaren mata akwai laifin iyaye akwai laifin al'umma akwai kuma laifin su maza. Wato kin ga kallace-kallace da muke yi na turawa da karance-karance na kasashen ƙetare suna ɗaya daga cikin abin da suke tasirantuwa a zuciyar matanmu. Su kuma al'umma kasancewar muna cikin wata al'umma da take patriarchal, wato al'umma ce wacce take duban namiji kawai. Da wuya matuƙa gayya kiga wannan al'umma ta mu tayi wa mace adalci. Idan aure ne ya mutu ba a cewa mai mijin ya mata sai kaji an ce mai tai auren ta ya mutu. Ita macen a kyamaci auren ta shi mijin a bashi aure da gaggawa. Idan wani abu ne na lalacewa ita macen za a guje ta amma shi namijin sai kiji ana abin da yayi ado ne. To wannan yasa zuciyar mata ta kekashe da ganin wannan rashin tausayi suke ganin ko me ma za su iya yi. Abu na ƙarshe abin da yasa kika ji na ce akwai laifin mazan shine wani lokaci wa ina abubuwa suna biyo bayan mugunta da halayya da wahala da mace take shiga ciki wani har trauma ya shiga ciki wace macen ta dade tana mutuwa a zuciyarta kafin ma mutuwar ta fito ta zahiri. Wani lokaci zaki ga kunci ne da kuntatawa yake yi wa macen yawa har ta yi yunkurin ramuwa sai ta shiga wannan halin. Wasu matan kuma effect ne na kayan maye na shaye-shaye da suke sha yake bata rayuwarsu yasa har kiga mace da aka dauke ta tai zamana uwa wace ko bata haihu ba wannan halittar warmth din wannan na kauna da kyautatawa da tausasawa a gurin mata shine ya kamata ya samu a wajen mace ba wai a samu cutarwa ko mugunta daga wajen mace ba.
To mai sauraro anan zamu ja labulan shirin ciwon ya mace a yau amma idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe zamu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa huri lafiya.
Awad Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Television ta kasar kamar CRTV mallakar gwamnatin kasar da ta dauki duk wasan mutane da kuma irin al'amuran da yake faruwa a wannan filin ƙwallon kafa a yayin da kasashen suke daga ire-irea na neman tikitin zuwa wasan ƙwallon kafa da za a gudanar da duniya na shekarar 2022 a can kasashen daular larabawa sai dai manema labaran suka ce watakila dai akwai yanzu cikin daɗi na hana su da aka yi domin shiga kallon wasan mahaifin awar karba muryar Amurka daga kasar
Kamaru. Masu sauraro da wanda muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin murar Amurka, ni Umar Faruk Musa da na jagoran shirin, ke fatar mu kasance lafiya.